Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada kai tsaye yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Nake fatan mun shiga sabuwar shekarar 2017 lafiya. Allah ya sada mu da dukkanin alherin da ke cikin ta, ya kuma raba mu da duk wani sharri da ke biye da ita.
To yau Litinin 2 ga watan Janairun shekarar 2017 za mu karasa magana bisa yadda muke a zazzalar ƴaƴa mata wajen aurar da su ba tare da la'akari da wani irin aure ya kamata su yi ba wanda zai daure.
Wanda bincike ya bayyana cewa arewacin Najeriya da cikin wuraren da aka fi samun mace-macen aure a yammacin Afirka.
To shin me matasa ke ganin zai taimaka wa ƴaƴanmu mata din wajen zaben miji na gari don dorewar auren su ya dinga dorewa wato kenan ba tare da yana
Mahaifiya yawaita kiran ƴar, yana mata magana, yana ba ta shawarwari masu kyau da yadda za ta tafiyar da rayuwarta har ta kai lokacin da namiji na gari zai fita.
Jinsa a jiki da kuma musu alheri, duk wani abu da ka san in ka siya da zai kai ka kai ma ƴarka ta ji daɗi, to ka siya ka kai mata, to wannan zai sa ta shaku da kai da sauransu. Idan nayi wanka zan fito, akwai ƴata za ta kalle ni ta ce abba kayi kyau, ina jin daɗin wannan abun. Idan ban jawo ta a jiki ba, ba za ta kalle ni ta ce min har nayi wanka nayi kyau ba da sauransu.
To haka kuma zamu ci gaba da tattaunawa da malamin addinin musulunci Ibrahim Usman Ibrahim Musa kai tsaye ta waya kamar yadda muka faro a makon da ya gabata.
Muna nan tafe da wasu amsoshin da kuka aika mana game da tambayar da muka yi a shafin Facebook da Twitter.
To a shafin namu na Facebook da Twitter kamar yadda Safina ta ce, mun tambaye ku shin ta yaya zamu zame wa ƴaƴanmu mata garkuwa ta wurin yi musu jagoranci ko kuma zame musu jagora game da yadda ya dace su zaɓi miji na gari.
Sakon farko daga Sadi Energy Tandare Fatoskun ya ce barka da sabuwar shekara ga filin yau da gobe. Babu shakka haƙi ne ga iyaye su tabbatar da cewa sun nema ƴaƴansu mata mazaje na gari. To amma yanzu zamani ya canza, hasali ma iyaye ne ke tura ƴaƴansu domin neman miji mai kuɗi.
Sai Abba Sa'ad Mahuta ya ce haƙiƙa yau da gobe ya zama wajibi daga iyaye har zuwa yage da makwabta, ƴan uwa da abokan arziki mu sanya ido akan ƴaƴanmu ko da ba mu ne muka haife su ba. Sannan idan mun ga mutumin banza ko mai halin banza da neman yarinyar kirki, to mai kokarin shaidawa iyayenta su kuma iyayen su yi amfani da dabaru wajen wayar wa yarinyar da kai akan illar wanda take so, amma fa idan wanda take so din na da halin banza.
Sai kuma Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce yau da gobe sai mun yi maɗiyanmu tarbiyya, sannan mu kauda kuɗi da kuma san abin duniya a wajen nema wa ƴaƴanmu mata mijin aure. Misali a can lokacin baya idan aka ce miji na gari ana nufin mai tarbiyya, hankali da kuma karatu da tare da tsoron Allah. Amma yanzu ba haka abin yake ba. Miji na gari ana nufin mai arziki ko kuma ɗanɗan mai arziki, ko da baya da ɗabi'u da halaye masu kyau, Allah dai ya kyauta. Amin.
Sai Yusuf M. Ramadan mai Gombawa ya ce yau da gobe tabbas muna da gagarumin rawar da zamu iya takawa domin zame wa ƴaƴanmu mata garkuwa har Allah ya sa su yi aure zuwa ɗakin mazajensu. A saboda haka ya kamata wanda bai sani ba ya sani, ta hanyar saka ƴaƴanmu mata makaranta su da kula da tarbiyyarsu yadda ya kamata domin su zamto masu tarbiyya. Yau da gobe ina tabbatar muku cewa idan muka yi haka, Yau da gobe ina tabbatar muku da cewa idan muka yi haka zamu zama garkuwa ga ƴaƴanmu mata har su yi aure. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa iyaye za su dage domin zama garkuwa ga ƴaƴansu.
Sai kuma Abdulkadir Ayyuba ya ce yau da gobe farko shine kula da tarbiyyarta, ka jajirce akanta ta san kai ne mahaifinta da kula da bukatunta, sannan kawaye na gari karka barta da kawaye karka barta da kawaye bata gari. Nagode.
Sai Bashir Muktar Yusuf Zaria ya ce a wannan zamani a wasu iyaye ƴaƴa suka mayar jarinsu. A wani lokaci zaka tarar uwa ta jajirce tana kashe mai yarta kuɗi masu yawa, kama da suturu, takalma, geluluwa da sarƙoƙi da mayuka masu tsada. Kai sai ka rantsa tsatsar soyayya ce ta ɗa da mahaifi. Amma ashe wai duka saboda a janyo hankalin maza masu hannu da shuni.
Sai kuma Hafizu Balarabe Gusau ya ce tabbas yau da gobe hanyoyin na da yawa. Na farko dai mu tsaya akan turba ta gari wajen baiwa ƴaƴa mata tarbiyya ta gari. Mu tabbatar da ƙawayensu na gari ne da ba su karatu mai nagarta, mu ba su tarbiyya wajen cewa kwaɗayi da san abin duniya da kama kai daga haram zuwa halak.
Sai Salifu Bukar Tamsuwa Nijar ya ce assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya ne a gani na ya kamata iyaye su tashi tsaye wajen inganta rayuwar ƴaƴansu kuma su nema wa ƴaƴansu miji na gari.
Sai kuma Baba Gana Ibrahim Zangon Daura ya ce abu na farko shine iyaye su bi tsarin da addinin Musulunci ya kawo game da aurar da ƴaƴa mata wajen zaba musu miji na gari ba tare da la'akari da abin hannunsa ba. Ta haka ne zaman aure zai kyau da tsafta tare da samun ƴaƴa na gari ba tare da samun tashin hankali ba tsakanin ma'auratan wanda ke kai ga yawaitar mutuwar aure. Safina Maryam da mai gida Usman Kabar ina taya ku murnar sabuwar shekarar 2017. Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin ta ya kare mu daga sharrin da ke cikin ta. Amin.
Sai Baffa Haruna Daba Bajoga yace yau da gobe ikon Allah, yanzu wallahi na tattauna da mahaifiyata domin tattauna batun yadda ya kamata a gudanar da auren kanwata da wani wanda suka amince da junansu. Ine muku fatan alheri malaman zauren yau da gobe.
Sai kuma Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa ya ce salam yau da gobe, a gani na babbar hanyar zamewa ƴaƴa garkuwa domin ganin sun sami miji na gari. A gani na suna da yawa, sai dai kaɗan daga ciki su ne kamar haka: zamowar iyaye na gari, kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu, hana musu yawo da miyagun abokai da dai sauransu.
Sai Sama'ila Ala Kwankwason Fulatan ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe, barka da shigowa sabuwar shekara. Yau dai kun so samu inda yake min ciwo. Hakika iyayenmu akwai sauran aiki a gabanku wajen kula da tarbiyyar ƴaƴanku domin mun samun mazaje na gari. Amma yanzu Allah ya kawo mu wani zamani wanda iyaye ne suke nema wa ƴaƴansu mata mazaje masu kuɗi. Allah dai ya sa mu dace.
Sai kuma Nasiru Yunusa Garko Mai Bulo ya ce yau da gobe hakika ya zama tilas ga dukkanin iyaye su tsaya tsayin daka wajen ganin sun zaba wa ƴarsu miji na gari mai kula da addini mai neman na kansa. Kar su barta ta auri mai zaman kashe wando. Da fatan mu ma mazan Allah ya bamu mataye na gari masu tarbiyya waɗanda za su kula da tarbiyyar ƴaƴanmu. Amin.
Sai Umar Tijjani Yusufari ya ce yau da gobe kauce ma kuɗi yana ɗaya daga cikin mafita da zai sa ƴaƴa mata su samu miji na gari su aura.
Sai kuma Bilyaminu Mu'azu ƴan mama ya ce yau da gobe shirin matasa kai har ma da dattawa, iyaye za su iya zama garkuwa ga ƴaƴansu mata har zuwa aurar da su ga mazaje na ƙware ta hanyar yawaita addu'a a gare su, jan su a jiki, gami da yi musu nasiha da sa su makarantun ilimi waɗanda ake koyar da tarbiyya. To da izinin Allah bara gurbin saurayi ba zai samu nasara a kansu ba.
Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter @MahmudKaurau1 ya ce babu wata garkuwa da tafi addu'a domin ita ce babban makami ga kowane mummuni. Allah ya sa mu dace. Amin.
Sai daga ƙarshe @SaniyalWa2006 ya ce yau da gobe ta jawo su a jiki a fahimtar da su yadda abubuwa ke tafiya, kuma a dinga sauraron su da kuma lura da yanayinsu a koda yaushe. To mun gode, a ci gaba da turo mana da saƙonni.
To mun gode kan ta bakin Maryam ku ce mun gode. Eh, da fatan za a ci gaba da aiko da sakonni.
Ai kam ayo sun yi ba da bayani kam
masu ma'ana gamsarwa.
Ai kam
to sai suna kokari. Kin san a ce da safe ka jira kana jiran a saka tambaya ka ba da an san godiya sosai a sakan mun da sabon shekara kuma lafiya.
Amin amin. Kuma ai wannan magana aure kam
inda zaki gane abin da ke damun mutane da kai maganan wani darasi sai kaga an yi masa chato alaman yana ɗaya daga cikin abin da yake cikin kwariya ce da zamu magance shi.
Gaskiya kam ya kamata kam. Yanzu to bari mu bi wakiliyar mu Madina Dauda don mu ji ƙarshen tattaunawar da tayi da matasa game da wannan batu.
To Salamatu, shin iyaye maza akwai inda suka gaza misali wajen kyautata mu ƴaƴansu mata da yake sawa har yarinya ta tsumayi wani abu a wajen saurayinta?
Eh, tabbas akwai inda maza suka gaza. Wani lokaci namiji ba tarbiyyar ƴaƴan shi ne a gaban shi ba, sun manta da tarbiyyar da Allah ya ba su nan wani rana zai tambaye su.
Wace rawa iyaye maza ya kamata su taka wajen ba ƴaƴansu mata kwanciyar hankali da natsuwa a cikin gida, ya zama cewa ba ta jin kaman ba a san ta a gida, an kosa ta bar gida?
Rawan da uba zai taka wurin kwantar mai shi hankali, ko kuma ta ga kaman ba a masa mata a wurin a gida ko wani abu ba, ni a nawa ganin yawan magana da yarinya. Mahaifi ya yawaita kiran ƴar yana mata magana, ya dinga gaya mata, yana ba ta shawarwari masu kyau da yanda za ta tafiyar da rayuwanta har miji nagari, hatta kai lokacin da miji nagari zai fita. To wani lokaci iyaye ba sa maza ba sa samun time lokaci su kira ƴaƴansu su musu magana,
uba da ƴa.
To wannan maza suna gaza a wurin wannan namiji, bai da lokaci ya kira ai ce kin ga wace, ya kamata ki yi hakuri, ya dada kara mata karfin gwiwa. Aure lokaci ne, ki nusu ki zama mutumiyar kirki. In karatu ne take, ya encouraging dinta ta ci gaba da karatunta, Allah zai fitar mata da miji. Ba dinga azazzala yarinya da magana ta fito da miji. Wajen azazzala wannan yarinya tana iya fitar da namijin da bai dace ba, sai a mata aure. Iyaye su dinga taimakawa maza wurin samun lokaci, suna kira ƴaƴansu mata, suna zama da su, suna tambayan su, yawan su tambaya masu muhimmanci. Idan ya kira aishi yana gaya mata abubuwan da yake tafiya, hankalinta zai fi kwanciya fiye da in da ta ji a wurin saurayi ko wurin kawa. To ni ina ganin shawaran da zan ba iyaye maza kenan.
To Sagiru, wace rawa kake ganin namiji ya kamata ya taka na ya ba aishi natsuwa da kwanciyar hankali?
Na farko dai, kamar yadda ta faɗa, akwai waɗansu iyayen da suka zama ma ƴaƴansu kamar dodanni. Idan ya zo ko shiga gida yayi, to kowa zai yi tsit, saboda baya jin ƴaƴan nashi a jiki. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma, wajen kula duk wani abu da ya kamata kai a matsayinka na uba kamar ƴarka, to karka jira wani zai zo ya maka. Duk wani abu da ya kamata, kayan kwalliya ne, in abu ne in ka siyo mata kayan, in za ka kira ta za ka bata, to anan in ka bata abin sai ka zaunar da ita ka mata nasiha. Wance ni na aife ki, kuma komai na duniya yana da lokaci, yana da iyaka, da Allah ki conducting kanki, ki zama mutuniyar kirki, ki dinga addu'a, Allah zai fito miki da mijin kirki, ki tsaya ki karatu, ki zama mutuniyar kirki, saboda ke ma gaba za ki haifa. Abin da kika haifa ke ma kina so ki gaya mishi, shi ma ya saurare ki. To don haka wannan yana da matukar muhimmanci a wurin iyaye maza, jan ƴaƴansu a jiki da kuma musu alheri. Duk wani abu da ka san in ka siya da zai kai ka kai ma ƴarka ta ji daɗi, to ka siya ka kai mata, to wannan zai sa ta shaku da kai da sauransu. Ala da misali, akwai ni idan nayi wanka zan fito, akwai ƴata za ta kalle ni ta ce abba kayi kyau, ina jin daɗin wannan abin. Idan ban jawo ta a jiki ba, ba za ta kalle ni ta ce min har nayi wanka nayi kyau ba da sauransu. Ƴata ce mace kuma ita ce babba da sauransu. To waɗansu iyayen kuma ba a samun haka. Ka haifi ƴa zai ka dinga, wani ma zai dinga nuna kamar haushinta yake ji da sauransu. To dole yarinya zai ta dinga jin gidan ma ya ishe ta kawai, ko kuma a dinga sa ta yi wani insu irin ayyuka haka. Daga ƙannanta ita bai kamata ta yi wannan abin ba, amma a ce dole ita za ta zo ta yi, ba a nunawa ita ga matsayinta da sauransu,
saboda ana ganin ta girma.
To yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo damuwa a wurin ƴan mata, su dinga jin sun kosa da gida da sauransu da abubuwa.
Salamatu, menene ƴa mace ya kamata ta yi ita ma din, saboda ai ta faranta ma iyayenta rai, ya zama lallai tana zaune a gida, gashi ta kai auren amma ta kuma dade ba auren, kada kuma a gaji da ita?
Gaskiya abubuwa da yawa, biyayya yana ɗaya daga ciki. Ya ta zama mai biyayya ga iyayenta, ta zama mai ibada, yawa ta zama mai kula da kanta, ta san da wa za ta fita, ta san kuma da lokacin da za ta fita. Kar ta zama wani irin ta zama sakaka haka, ta dinga fita lokacin da ta ga dama, a'a. Ta zama nasassiya, in ta zama nasassiya, to iyayenta ba za su gaji da ita ba, saboda yanzu mun kai lokacin da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yara mafi yawa ba sa jin magana iyayensu saboda irin kawayen da take bi. In yarinya tana bin kawaye da ba na garba, to tarbiyanta dole zai canja. So ni shawaran da zan ba yara mata su zama su jin magana iyayensu. Aikin da ya dace su yi su yi. Lokacin da ya dace su tafi makaranta, yarinya ta tafi makaranta ta san lokacin da za ta dawo. To ina ganin wayannan dan abubuwan da na faɗa. In yarinya tana yi, to za ta ji daɗin zaman gidansu. Ba dan ce zaman gida ba dai, daidai zama ne na lokacin da har Allah zai fito mata da miji.
Wani abu da ya dan zama na damuwa dan kadan da kuma nake lura yanzu sai kiga ba kasafai ma mazan ke san aure da wuri ba. Haka ne?
To na gani saboda maza yanzu ni dai annawa ganin abin da yasa maza ba sa son aure da wuri saboda abin da suke so suna samu. Saboda mafi akasarin mata yanzu tarbiyyar su ya zama wani iri yawa duk lokacin da namiji yake bukatar mace yana samu a lokacin da yake so. Shi yasa namiji zai zauna ba tare da yayi aure ba, yana ji kaman yin auren ma me amfanin auren tunda ina samun abin da nake so in biya ma kaina bukata da dan dubu na biyu dubu na uku. To ina ganin shine yake sa maza yawanci. Na biyu zan ce yanayin sadan rayuwa. Wannan miji yana gani shi karan kanshi bai iya samun abin da zai ci ya koshi ba, yana tunanin idan ya dauki yar wani ya kawo bayan dan gidan da yake zama one room zai nemi two rooms ko room and a palo. To wanda yake kawa mudu daya ya ci a sati daya dole zai nemi mudu uku. To wannan ga sadan rayuwa yana daya daga cikin abin da yake hana maza aure da wuri.
To sagir, kaji abin da Salamatu ta faɗi cewa akwai tsadar rayuwa, akwai kuma rayuwa ta alfasha da ke sa namiji kawai a duk lokacin da yake buƙatar mace yana iya samu. To wace irin shawara zaka ba maza da matan gaba daya saboda naga lokaci ya fara hararar mu?
To gaskiya na farko mace ta zama mai kama kai a duk inda take. Duk yadda wani namiji zai zo ya yaudare ki ko da kuɗi ko da wani sarka ko da wata wayar hannu, karki kuskura ki bada kanki gare shi, saboda da kin bada kanki gare shi shikenan ya riga ya samu abin da yake so. Ko ya zo da niyyar auren ne ma zai ji kin fitan mai aka, dan akwai waɗanda ma sukan iya bada sadaki amma idan suka samu abin da suke so za su iya barin sadakin ma tunda ya riga ya biya wa kanshi bukata. To babbar shawara ta ga ya'ya mata su kama mutuncin kansu, su kama matintakansu, su rike, to za su samu daraja ba a duniya ba har ma gurin Allah. Na ɗaya kenan. Su kuma maza, shawarar da zan ba su duk yadda zaka nemi aure, na farko dai tukun ya zama na kai mai kokarin sana'a ne, ko kayi karatu ko kuma a'a ka koyi aikin makaniki ko wani duk wani abu da ya sana'a, ko direba ne kai ko menene da ka san zaka iya rike matan. To wannan sana'a ita kanka ta za ta iya ƙara maka ƙwarin gwiwa na bari ka samu aboki zama, tunda kai ma ba daga sama ka fado ba, wa'ansu ne suka yi aure suka haife ka. To kai ma ya kamata kana da tunanin cewa gobe zaka bar wanda zai maka addu'a. To shawara ta ga mata su rike kansu, shawara ta ga maza kuma su kowa ya kama sana'ar da ya ga ta fiye mishi alheri, kar a yadda da zaman banza. To wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen kawo sauƙin taɓarɓarewan abubuwa.
Salamatu, ki ba iyaye shawara na ƙarshe da yake su ne masu zama da waɗannan ƴaƴa.
To ni shawaran da zan ba iyaye musamman maza, mahaifi ya kasance ya dinga kula da bukatun ƴaƴan shi tun lok, especially in yarinya ta kawo jiki wurin su kayan kwalliya. In dai wani kayan masarufi da ya dace ya dinga saya ma yarinyan shi, uba ya dinga yin kokari ya riga wannan saurayin kama ɗan shi kayan da ya dace, saboda idan saurayi ya riga ana samun matsala, uba ya riga
ya rige
saurayi ma ɗan shi abin da ya dace, kamar saya mata kayan kwalliya da sauransu. Ita kuma uwa ta dinga kasancewa a gida tare da ƴaƴanta, ba tana fita ta bar yarinya a gida ya ta zama kamar ita ce matar gida ba. Ta dinga nutsuwa a gidanta, tana ba ƴaƴanta tarbiya, tana kula da su. In ƴata tafi aika ne uwa ta sani, in ƴata tafi makaranta ne uwa ta sani, ba kawai uwa ta tafi nata sai abin da ya faru daga baya a gida ba. Uwa iyaye mata su dinga zama a gida suna kula da tarbiyyar yaran su.
To, anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa akan batun auren ƴaƴa mata da yadda yanayin zamantakewa da rayuwa ke tilasta musu su ji kaman ba a ƙaunin su a gidajen su, su ji dai kawai in ba auren nan suka yi ba ba su dace da zama tare da iyayen su ba, da har yake sawa su kai ga ma zaben wasu mazan da ba su riga sun shirya aure ba, a tafi gida an je an yi auren yau gobe ne kullun a tashin hankali kan a ankara a san abin da ke faruwa har ya sako ta ya dawo da ita gida da fatan in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To sai kuma wani jikon mu sake dawowa da wani darasi ko kuma muƙabala da zamu yi domin faɗakarwa ko dan ya kanmu ko kuma ga ƴan uwa masu saurare. A madadin Sagir Sani Hashim da Hajiya Salamatu Abubakar, ni Madina Dauda da na shirye shirin nake cewa mu kasance lafiya.
Tare da limamin masallacin Sultan Road a jihar Kaduna, Malam Usman Ibrahim Musa, dan ci gaba da tattaunawa da shi game da tanandin da addinin Musulunci yayi game da aurar da ƴaƴa mata.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To, barka da warhaka
Malam Usman. Barka da zuwa, barka da.
Yawwa, sannu ku malamai da kokari, sannu ku Allah ya ba ku da alheri.
Amin. Amin.
To malam, dama makon da ya gabata mun faro tattaunawa tare da kai, wanda muka ce a wannan makon zamu baka dama mu ji shin yawancin irin wannan matsala ta magana aure da magana azazzala ƴaƴa mata ba tare da tunanin wani irin zabi za su yi su auren ba ko dan ya dore da sauran makamantan irin su, akwai gudunmuwa sosai da Musulunci ko kuma wasu mata muhimmai suka bar a Musulunci duk da yake an musu aurar da su kuma ba tare da irin wannan azazzala ba, amma sun zama abin koyi. Wane shukuda alaka akan wannan da shi muke son mu ji tsokaci.
Na'am, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Alhamdulillah, wato kamar yadda ne mana bayani a sati da ya gabata, shi addinin Musulunci a koda yaushe addini ne na kawo ma mutane ƴanci, ma'ana su san su ƴantattu ne kuma su san su cewa Ubangiji ya shirƙanta musu maganar aure yana ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji wanda Ubangiji ya kawo su a cikin Alƙur'ani, wanda har Allah ya ba mutum zaɓi game da mayin auren. Har ya ce fankihu ma baba lakum minan nisa'i masana wa sulasa wa ruba'a. Kage ya baka dama kai daya, kai biyu, kai hudu, kai uku, amma sai yake in baka iya adalci, fa in khiftum, in kun ji tsoron Allah ta adilu ba ku iya adalci, to fa wahida, ku aure mace guda daya. Kaga wannan yana nuna Musulunci shi mai kare wa mutane mutuncin su ne da kuma su adalci a cikin kowane al'amari na rayuwa. Isa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa a cikin wani hadisi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyya, dukkanin ku makiyaya ne, ma'ana ku dinnan da Allah ya baku ƴaƴa, Allah ya baku su ku kiwata su ne, kuma shi mai tambayar ku ne akan abin da Allah ya baku kiwo. To ashe tunda Allah zai tambayi mutum akan ƴaƴansa da Allah ya bashi kiwo, to wajibi ne ya sanya ido akan su ya gane cewa ƴaƴan nan Allah zai tambaye su gobe kiyama ya yi tarbiyyantar da su, kuma sannan ya ma ya aurar da su tukuna, shin ya shiga haƙƙin su wurin aurar da su ko ko bai shiga haƙƙin su ba? Yarinyar nan ta kawo yaro mai mutunci mai daraja, shin ya yarda ya aurar mata da shi ko ko wani aurar wanda ba wanda take so ba? Dan Musulunci bai yarda ba. Shi Musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku auri mata waɗanda suke ƙaunar ku, suke son ku, sannan kuma masu haihuwa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, kada wani ya yarda ya auri wata mace ba ta ƙaunarsa ba ta son shi. Kaga Annabi ya nuna mana kenan uba kar iya ta zo ba ta kaunar miji ba ta son sa kace sai kai mata aure dole wannan ba musulunci bane in ta kawo zabi kamar cikin tattaunawar da Hajiya Madina da kai da wadancan bayin Allah alhamdulillah naji wani ya ko wata ta yi tsokaci cewa uba wajibi ne ya zauna tare da ƴaƴansa yana musharaka da su yana jin ra'ayoyinsu sannan kuma yana nuna musu cewa ku zaɓi maza fa na ƙwarai na kirki kuma mazan yana ta ku nemi mata na ƙwarai na kirki kaga wannan zai jawo hankali da uba ya zaɓo ma ko kuma ita ɗaya in ta tashi kawo miji ta zaɓo wanda mahaifinta yake so ta san shi ne addini ne mai sana'a ne mai aikin yi ne wannan shi ne abin da ya kamata mutane a koda yaushe iyaye su lura da shi ƙwarai da gaske muddin ba ka zama da ƴaƴanka kana jin biyu ɗin su so kace kuma za ka yi musu aure lokaci idan yayi wannan bai dace ba sai ka ga mutum ya dora ma yarinya talla ko baya nan an dora talla ta wuni bai san cinta ba kuma bai san shanta ba sai ta je ta dauko wani ta kawo mishi wanda shi komai jiran shi bai so ce ba za a yi aure ba kaga an bata mata tarbiya ta kawo wanda bai da tarbiya to wannan ita ma illa ce wanda yake da iyaye su kula da ita bari mu kira to wani aure da aka yi mai albarka wanda aka yi tsakanin Fatimatu da Ali ibn Abi Talib ku duba Ali ibn Abi Talib kani ne gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya dauki yarsa ya dauki yarshi ya ba Ali ibn Abi Talib da ya bashi wannan ya kuma har zuwa gidan yake yana kai musu ziyara ya zauna akan gado ya sa Fatima a hannunta na hannun dama ya sa Ali a hannun shi na hagu menene wannan yake nuna mana ashe wannan ya nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauki ne ga iyalansa kuma da ya tashi hada auren nan auren ya hadu saboda akwai kauna tsakanin junansu akwai yarda tsakanin junansu wanda mu ma inda muke dauko tarbiya gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kamata mu kula da irin wannan tarbiyar ku dubi gudunmawa da ainihin Fatima ta ba addinin musulunci saboda ni saboda tana karkashin Ali ibn Abi Talib ta haifan mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin jikoti saboda ne auren yayi albarka an gina shi abin da ya dace sannan na biyu akwai wani aure da zamu duba shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya aure Aisha hakika ya aure ta shekara 9 kamar da malamai suka furin jayi akai amma Annabi sallallahu alaihi wasallam fa Aisha tana gidansa yana ta tarbiyarta har ku duba ku ga don a nuna cewa tana yarinta ne kaga bai kamata ma Annabi ya kwanta da ita a lokacin ba har tana wasa da ƴan tsanarta da menene da sauransu sai zo karba yace mata sai yace mata wannan menene sai tace ai dokin Annabi Sulaiman ne kaga ashe akwai yarinta tare da ita ya halatta ai amma yanzu in ka aurar da yarinyar ta shekara 9 zuwa 10 ko 12 to akwai yiwuwar mijin nan kwana 1 2 3 yace zai kwanta da ita kaga zai haifar da illa a nan ta yoyin fitsari da likitoci ke magana ina fata an fahimta
dan ba za su yi hakurin ba
yawwa to wannan ma yana da kyau iyaye su gane irin wannan shine su likitoci musulunci ya yarda da likita yasa in ya bada ma shawara za a iya karba dan haka auren da yarinya tana yar karama ma musulunci bai yarda da shi ba auren da ita lokaci guda a kwanta da ita amma ya yarda ai auren ai tarbiyance ta har lokacin da za ta yi karfi ta kwarin da za a iya kwantawa da ita don guje cututtuka da za su same ta ina fata an gane
to ai ka faɗi komi mun gode ƙara sato dire maganarka to
abin da muke so iyaye su samu zamanantuwa da shi ne a kansa kuma zan tsara maimaita abin da na faɗi a baya a wancan sati don Allah mutane mun yi sakaci mu musulmi fa kyawawan ɗabi'o'inmu kyawawan tarbiyoyinmu waɗanda suka ma ba musulmi ba suna ɗaukewa suna barin mu ba ma kiyaye su
to muna godiya sosai Mala Usman da fatan in kunni ya ji ganga jiki ta tsira kamar yadda Madina ta kace
gode ƙwarai gode
to yanzu kan duka saboda lokaci dole nan za mu ci burki da fatan mun ƙare da duk abubuwan da muka tattauna daga makon da ya wuce zuwa yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaji
da Safinatu Sada Sodangi
sai kuma wacce ta bada umarnin shirin wato Julius Gresham tare da taimakon Saida Handin da kuma engineer Muneo Greg Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku ta Facebook Live Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana alkhairinsa sai kuma gobe in Allah ya kai mu a cikin wani sabon shirin na yau da gobe
Muryar Amurka.
aka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta